بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ونن سافية تاران التلاتة وديتك سافير خدق وتر رمضان شكر الهجرة تدبود لدي خدد أربعين دا خدو daidai da lissafin 4 ga watan Maris 2025 daga wannan masallaci na Juma'a da ke Garki Area 8 a yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda ake gabatar da darussa na musamman ga iyayenmu mata wannan shine zai zama darasi na 4 kenan wanda aka kebance don tattaunawa game da kula da maraya dan uwa Malam Yusuf Allah ya saka mishi alkhairi ya riga yayi ma matsalar wato dukkan abin da yake bukata na tattaunawa da gabatar da dalilai wanda suke nuna muhimmancin kula da maraya da umarni da aka yi akan a tausaya masa da ladan da ke ciki da kuma hani game da cutar da marayu din babu shakka kamar yadda muka sani a dabi'ance za a iya cewa a wajen yaro karami ko yarinya karama wato daga cikin yanayi mafi tsanani da yaro ya samu kansa shine ya samu kanshi ko ta samu kanta a halin maraici a wayi gari mahaifansu ko mahaifinsu kuma mahaifiyarsu duka wato ta rasu ko ya rasu ko sun rasu duk da a shar'ance wanda ake lissafa a matsayin maraya kamar yadda malamin ishara shine yatimul abi wanda mahaifinsa ya rasu amma ba wai shi kadai ne abin tausayawa ba har wanda mahaifinsa ta rasu ma abin tausayawa ne shari'a ta lura da wannan matsayin shi yasa Allah madaukakin sarki ya ja hankalin mu da muke raye akan mu ji tsoron Allah game da al'amarin ƴaƴa da ke tsakankanin mu wanda iyayensu suka rasu Allah ya tuna mana cewa mu ma wata rana za mu kwanta mu mutu mu bar yaranmu a matsayin marayu da Allah yake cewa wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alayhi falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida Allah yace wadanda suke jin tsoron idan sun mutu su ma za su bar yara kanana masu rauni kamar yadda kake ganin ƴaƴan wasu kanana masu rauni wata rana kai ma ƴaƴanka za su wayi gari irin haka to tun kana raye ka ji tsoron Allah falyattaqullaha mutane su ji tsoron Allah wal yaqulu qawlan sadida su faɗi magana mai kakkiya wato su faɗi magana wacce take akan layi na gaskiya saboda shi maraici din wani abu ne na kaddara da Allah yake kaddara ma yara malam ya ambaci nasoshi da yawa waɗanda ba sai na maimaita su ba in ba bukata ta kama ba ina so dai mu fahimci cewa ita wannan wato mas'ala ta kula da maraya ɗaya ce daga cikin hanyoyin samun kusanci zuwa ga Allah idan muka kalli dukkan nasoshin da aka kawo abin da za su nuna mana kenan daga cikin hanyar da ake amfani da dukiyarka ka yi amfani da damarka ka yi amfani da rayuwarka don ka ga cewa ka samu kusanci da Allah akwai amfani da waɗannan abubuwa wajen taimakon maraya da kuma kyautata mishi abin da ake bukata a yi ma maraya suna da yawa amma akwai muhimmai basic abubuwan da ya kamata mu tambaye kanmu wai to in zan kula da maraya da me zan mishi abu na farko da yake bukata shine yana bukatan environment wanda yake safe yana bukatan wato aminci ya daina jin wannan tsoro da tashin hankali ya daina jin cewa ba yi da mataimaka ya daina jin cewa yana zaman kansa ne wato yana bukatan wani uns a saman mishi da wurin rayuwa yadda zai dinga jin cewa lalle shi ma ɗa ne kamar kowa ko da ya rasa iyayensa amma dai yana da wasu a madadin iyayen kuma akan samu mutane masu kirki masu sanin ya kamata da suke wa marayu irin wannan har wani marayan ma bayan ya girma sannan yake iya gane cewa waɗannan ashe ba su suka haife shi ba wato sun iya blending ɗinsa cikin ƴaƴansu cikin family ɗinsu ta yadda ba zai ma fahimci cewa shi yana da iyaye daban na jiri ko
koma bayan waɗannan mutanen da suke rike da shi ba. To wannan shine asalin abin da ake so a saman maraya. Sai kuma tausayawa da kulawa. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ya umarni da a dinga shafa kan maraya, a dinga gaya masa magana mai daɗi, a dinga kula da haƙoƙinsa kamar yadda muke tausayawa ƴaƴanmu da muka haifa, to shi ma yana buƙatar a tausaya masa. Abu na uku, sai kuma buƙatar shi zuwa ga abubuwan buƙata na rayuwa na yau da kullum, ma'ana abinci, sutura, wajen kwanciya, makaranta inda za a koya masa ilimi, a koya masa sana'a, a koya masa tarbiyya, yadda zai zama mutum na kirki kamar sauran mutane, yadda zai zama ɗan ƙasa na gari mai albarka kamar sauran mutane. Wannan muhimmiyar buƙata ce a gun maraya. Ko da ba za mu iya mishi waɗancan na farkon ba, ma'ana ba mu da damar da za mu kawo shi cikin gidanmu, ko da yana tare da inda yake rayuwa, to a iya samo mishi da waɗannan daruriyat, waɗannan basic necessities na rayuwa, muhimmin abu ne. Abu na huɗu shi ne abin da malam ya dabdala a kansa, kiyaye masa dukiyarsa ko kiyaye mata dukiyarta. Idan Allah ya hukunta iyayensu sun mutu sun bar musu gado, to wannan dukiya wajibi ne a alkinta ta, wajibi ne a bayar da ita ajiya a wurin amintacce ko amintattu, ya zama akwai bayani rubutacce, akwai shaidu akan cewa da fili kaza, da gida kaza, da dukiya adadi kaza, mallakar wane ne ko wance, abinda ya gada a gun iyayensa, an danka wa wane ko wance su ajiye masa. Idan wannan dukiya ta kasuwanci ce, dole a nemi waɗanda suka iya kasuwanci su ci gaba da yin kasuwanci, don kada dukiyar ta lalace, don kada ta salwanta. To shine aka ce idan mutumin da ke kula da wannan dukiya talaka ne, ba shi da wadata, to babu laifi a sanya mishi albashi ko allowance ko percentage na abin da zai dinga rayuwa a kai. Wanda kuma yake da wadatar da ba yi da buƙata zuwa ga wannan, to ba sai ya ɗauka ba. Kuma kana ganiyan fali yasta'afif, wanda yake yana da wadata, arzikin da Allah ya huwace masa ya fi ƙarfin na marayun nan, kuɗinsu miliyan 15, shi kuma multimillionaire ne ko billionaire, me zai da wannan kuɗaɗen? Amma wanda yake kuɗinsa ba su kai ya wadatu ba, ko kuma aikin da zai dinga yi na kula da wannan dukiya ta maraya zai ci masa lokaci, babu laifi a sanya masa albashi na kwatankwacin aikin da yake, ko a sanya masa allowance ko percentage na duk idan wani abu ya shiga. Wannan yana daga cikin kula da dukiyar. Za a ci gaba da kula da ita har zuwa lokacin da za a fahimci cewa yanzu wannan marayun sun yi hankalin da za su iya idarar dukiyarsu. Shine Allah yake cewa wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwaluhum. Ayi musu jarabawa, ayi musu test, a ga irin hankalinsu da wayensu da yadda suka iya dabaran kula da dukiya. In aka kula cewa sun yi hankalin da za su iya rike dukiyar nan, sai a ɗauki dukiyar a basu, kuma a kafa shaida a matsayin an basu dukiyarsu ta koma hannunsu. Wannan yana daga cikin abin da za a yi ma maraya don a taimaka masa. Ko da yaushe idan ana magana akan marayu, nakan yi wani zance cewa ni a ganina ba abin da ya fi dacewa da marayu ba ne a ce wai sai azumi kawai ko sallah kawai muke kula da su. Idan azumi ya yi a tattara abin da za a tattara a basu, idan sallah ta yi a sake kawo musu ɗinkin sallah da naman sallah da sauransu. Wannan abu ne mai kyau, amma ba shi ne ya fi dacewa ba a ce daga wannan ba za mu ƙara tuna su ba sai kuma shekara ta kewayo. Ni na ganin wannan ba shi ne muhimmanci. Abin da muhimmanci shi ne abin da suke buƙata na yau da kullum, musamman abinci da sutura da ilimi. Inda za mu iya samo wa da maraya wannan, to in sallah ta yi ba mu washe komai ba, ma ba mu yi laifi ba. Amma ya zama yana samun ilimi, yana samun abinci, yana samun sutura, yana da wajen kwana, domin wannan su za su yi baman, su za su tabbatar da rayuwar shi ta inganta idan ya tashi gaba. Ba wai jin daɗin rana ɗaya na sallah ko jin daɗin kwanaki 30 na azumi ba, wannan ba za su gyara mai rayuwar shi ba. Saboda haka idan muna so marayu su ainihin samu rayuwa mai kyau, mu fi kula da abin da yake na yau da kullum fiye da abin da ya shafi wani saramani ko wani biki na wani lokaci. Malam ya mana ishara a cikin batunsa game da cewa maraici fa ba fa wai abin kunya bane ko abin wato kyama bane, a'a dabi'a ce ta rayuwar da Allah ya sa mu a ciki. Dole wasu su mutu su bar ƴaƴansu, dole su ƴaƴa su mutu su bar iyayensu, dole wani zai mutu ba wani. Har ya buga mana misali da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda shine shugaban dukkanin halittu, fiyayyen halitta, ya taso maraya. Idan da maraici na ƙasa ne, da Allah ba zai bar shi ya maraici ba, saboda maraici ba na ƙasa bane, domin annabta ba ta haɗuwa tare da na ƙasa. Kisa ba a yin annabi kurma ko makahu ko kuturu ko mai wani aibi ko mai wani matsala, ba a yin annabi mai irin wannan, domin waɗannan na ƙasa ce ga halittar ɗan adam, amma shi maraici ba na ƙasa ba. Haka in muka bi tarihin malaman musulunci da yawa, za mu samu cewa a cikinsu akwai waɗanda yanzu muna jin labarinsu a matsayin mashahuran malamai, wataƙila ba mu sani ba, ashe su ma sun taso marayu ne. Irin al'imamu Ash-Shafi'i, Shafi'i maraya ne rahmatullahi alaihi. Baban shi ya rasu yana ɗan ƙarami, mahaifiyar shi ta yi iyayenta wajen ganin ta kula da shi, ta ba da muhimmanci sosai wajen kulawa da shi. Haka nan al'imamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihi, shi ma maraya ne, uwarsa ce ta riƙe shi. Baban shi ya rasu shekarunsa ba su kai 5 ba. Haka al'imamu Al-Bukhari, da kullum ake cewa rawahu Al-Bukhari, shi ma maraya ne cikin marayu wanda mahaifin shi ya rasu. Haka al'imamu Suyuti nan kusa, ga su nan da yawa, za a iya ambatan su da yawa da yawa. Saboda haka maraici bai hana mutum ya kai ga abin da Allah ya kaddara masa na ɗaukaka. Musan wannan, idan kin kyautata mishi, sai ki zama wani ɓangare na samar da wannan ɗaukaka Allah ya baki lada. Idan kin muzanta mishi, yana nan yana kallon ki a matsayin cewa wance yayan mahaifiyata ko ƙanwar mahaifiyata ko matar wan babana da ta riƙe ni azzaluma ce, zai dinga tunawa. Kuma da wannan idan zai dinga kallon ki, idan Allah ya sa yana da zuciya mai taushi, duk da haka ya dinga kyautata miki kuma ki ta jin kunya daga baya. Idan kuma Allah ya sa zuciyar shi irin taki ce mummuna, shi ma ya muzanta miki, ya miki fa'atadu alaihi muslima atada ma atadu alaikum, duk ana samun wannan. Wani za a muzanta masa din, amma sai ya sa Allah ya taimake shi, zuciyar shi mai laushi ce bayan ya girma ya zama mutum, duk da haka ya dinga tuna ki, yana ce miki anti ko baba, yana miki kyautatawa, ke kuma kina nadama, kina cewa ka yi haƙuri don Allah ka yafe mu, yana cewa ai ba komai, ba komai baba, kake damu. Dole ki zuciyarki ta dinga yin, ta dinga karaya, kina nadama. To wannan yafe miki sauƙi a ce kin yi nadama. Ko kuma ya kasance shi ma a zaman da ya yi da ke, wannan mugun halin shi ma ya koya. Saboda kan ya girma ya zama wani mutum, sai ya fita batinki. Ko kuma ma sai ya uzurta miki da kika uzurta mishi. To kaga wannan ba kyau. Bayan kin yi zunubi kuma kin taimaka wajen sanya wa wani bawan Allah mummunan tunani, kina da zunubin muguntar da kika yi, kuma kina da zunubin man sanna sunatan sayyi'atan falahu wuzurha, kin koya mishi mugun hali. Saboda haka mu kula jama'a, mu gane wannan abinda ke faruwa a yanayin wato kula da marayu. Malam ya sake magana akan alfanun da za mu samu idan mun kula da marayu. Gaskiya ne akwai amfani da yawa a duniya da kuma a lahira ga mutumin da ya kula da maraya. In muka duba a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, baya ga albarka da Allah ya saka masa, Allah kuma ya taimaka ma waɗanda suka kula da shi, Allah ya sa musu albarka a rayuwarsu, musulmansu da kafiransu, ba a fasa ambatansu ba. Abu Talibin kafiri ne, Abdul Muttalib kafiri ne, amma har yanzu ana ambatan sunayen saboda kula da suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a manta da su ba. Wato sunan su ya wanzu saboda alaƙar su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Fuwaybatul aslamiyya baiwa ce, mai baka fata irinmu, amma ita ce mai goya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tana kula da shi, tana mishi wanka, tana ba shi abinci, ita ma har yanzu ana ambatanta ana yaba mata. Haka nan Halimatu Sa'adiyya wadda ta riƙe shi radiyallahu anha, mun karanta labarin irin yadda gidanta da dabbobinta suka yi albarka sakamakon riƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka idan muka kalla za mu ga wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ke kula da maraya zai samu falalar zama maƙwabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aljanna. wannan ba karamin matsayi bane wanda wayan mutum bai sai samu mushi shi ba sai dai aikata aikin alkhairi irin wannan daga ciki kuma akwai yawaitar azziki azzikin mai kula da maraya yana yaukaka yana karuwa wannan ana ganin haka aikace sannan kuma mai kula da maraya haka din da yake yi yana tabbatar mana da cewa mutumin kirki ne shi mai imani cikin mutanen kirki domin Allah ya yi yabo a kansu a wurare da dama Allah ya ce wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imuhum nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura cikin sifofin mu'mini da aka ambata Allah ya ce daga cikin su akwai masu ciyar da abinci alhalin suna da bukata abincin suna ba talaka da wanda yake wato mara abin hannu da kuma maraya Allah ya ce kuma suna cewa muna ciyar da ku ne kawai dan Allah ba ma neman komai a wajen ku kula da maraya yana sanya zuciyar mutum ta yi laushi irin zuciyar mu'minai ya zo a cikin hadisin da Imam Tabarani ya ruwaito wani mutum ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah ina fama da busasshiyar zuciya ina abin da bawo shi yake cewa wani ba shi da imani mutum musulmi amma kuma bai da tausayi bai da ragayya sai wani sahabi ya samu kan shairin wannan yanayi ya ce ya manzo Allah zuciyata ba daɗi ba ni da kirki yaya zan yi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka dinga kula da maraya ka dinga shafa kansa ka dinga bashi kulawa da yayi haka sai kuma zuciyar shi ta yi laushi saboda daga cikin abin da ke taimakawa wajen samun zuciya mai laushi mai tausayi irin ta mu'minai to akwai kula da maraya akwai wani hadisi da Imam Abu Dawud ya ruwaito duk da yake isnadin sa yana da rauni amma ma'anarsa ma'ana ce mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin waccan ma'anar ta cewa za a zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana wa imra'atun safa الخدين كهاتين في الجنة يتشي دني دمتشي ودا تكي دا واتو تبرا تبرا أكما تنتا زامر آياء الجنة أوريدا سابي سكا تشي ميككي نفي دمتشي ودا فسكا تبابو كان غني منزال الله صلى الله عليه وسلم يتشي امرأة آمت من زوجها مچن دا مجن تيرس يبتا ذات منصب وجمال كما تنا دا متسعي تنا دا ككاوة حالتا حبست نفسها لأطفالها أما سيتكلة شيكانت دون كلا دا مراينتا حتى باتو أو ماتو يتشي حرسك وايقري سك جرما وكما الله يدعو كرا يوس وانا حديث كما يدنا فدا اسنا دا شمي رونين أما ما أنسى أبن دوبا واجه wato mace ce tana rayuwa da mijinta komai yana samuwa yadda ya kamata sai Allah ya dauke shi Allah ya dauke shi kuma sai ta zabi ta ci gaba da kula da marayun nan akan ta je ta sake yin wani aure tare da cewa bata rasa manema ba bata rasa kuruciya ko bukata yin aure ba da rasa ta yi aure za ta iya samun miji irin mijinta ko sama da shi ko kasa da shi amma duk da haka ta fifita wato bukatun ƴaƴanta da makomarsu akan bukatar kanta to wannan wani sacrifice ne wannan wani tadhiyya ne da mata suke kuma babu shakka macen da ta yi haka abin ayaba mata ne mata da yawa suna yin irin wannan kuma alkhairi ne idan ta yi haka duk da yake ta yi aure za ta iya yi kuma daidai ne ta yi aure amma tana iya tafiya gidan aure ya zama na gidan auren da ta tafi ba dole a rike mata ƴaƴanta ba wataƙila dama mijin tun farko zai gwada mata cewa shi fa ita kaɗai zai aura ƴaƴanta ta sayin da za ta yi da su mai yiwuwa ta bar su a gun kakanni na ɓangaren uwa ko na ɓangaren uba ko a gun wani uncle ko ta bar su kama ragaita ba su gidan wannan ba su gidan wancan ita kuma tana can ta ci gaba da jin daɗin rayuwarta da mijinta to irin wannan yi ma ƴaƴa irin wannan sagageɗuwar ba yi da kyau kuma ana so kodayaushe a matsayin mace na uwa ta fifita bukatun ƴaƴanta akan bukatunta wannan shine abin da ake tsammani da uwa a matsayinta na uwa kuma shine asali in ka ga mace ba ta yi haka ba to wataƙila tana da wani uzuri amma abin da aka sani ga ɗiya mace tana fifita buƙatar ƴaƴanta akan nata. Wata rana wata mata ta zo gidan Sayyidatuna Aisha tana bara, tana neman abinci da ƴaƴanta marayu guda biyu a taimaka musu. Sai aka bata dabino guda uku, ana bata ta mika wa Hassan ɗaya, ta mika wa Hussein ɗaya. Sai suka yi maza suka cinye dabinon nan, wanda ke hannunta za ta kai bakinta kenan. Sai suka fashe da kuka suka ce ba su ƙoshi ba. Sai ta haƙura, sai ta tsaga gida biyu ta ba su rabi da rabi. Ta haƙura Aisha, abin ya bata mamaki. Har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo, sai ta bashi labari, ta ce kaji abin da na gani na mamaki a wurin yadda uwa take kula da yaya. Kun san Aisha ba ta taɓa haihuwa ba. To duk mutum da ba ta taɓa haihuwa ba kuma ba ta da wannan irin tunanin na umuma. A yi haƙuri idan akwai wata wadda ba ta taɓa haihuwa ba da ita nake ba. Ina so mu fahimci yanayin, saboda ba ta taɓa haihuwa ba sai abin ya bata mamaki. Amma ke da kika taɓa haihuwa, ai kin san wannan normal ne ko? Ba wani abin mamaki ba ne ki haƙura da abinci ki ba ‘ya’yanki. Amma wacce take budurwa ko da ta yi aure ba ta haihu ba, ba dole ta fahimci yaya uwa take ji ba. Shi yasa a wurinta har ya zama abin da za ta ba da labari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata cewa ai wannan falala ce da Allah yake ba iyaye mata, kuma zai ba su aljanna a sanadiyar haka. Saboda haka uwa mace babu wanda ya kai ta cancantar ta kula da marayunta. Idan tana da ƙarfin tattalin arziki, ko tana da wadata, ko tana da sana'a, ko tana da kasuwanci, to tafi kowa cancantar ta kula da marayun. Wato kar ki bari ‘ya’yanki su zama marayu gama gari, wanda za su je wani waje su rayu, inda kina da yadda za ki. Ke kika fi cancantar kula da su. Idan ko ba yadda za ki, to wannan kuma ikon Allah ne da ƙaddarawarsa. Amma ke za ki fi kowa samun ladan haka. Waɗancan marayun da muka ambata duka, su al’imamu Shafi’i, su al’imamu Bukhari, su al’imamu Ahmad ibn Hanbal, su Al-Hafiz Suyuti da makamantansu, duka uwayensu mata ne suka kula da su. Saboda ke kin fi kowa sanin darajarsa. Aka ce wai dillali, dillalin wada shi ya san kuɗin mai ake cewa ne? Dillalin jariri ko? Shi san kuɗin dillalin wada shi ya san kuɗin jariri. Wato babu wanda ya kai sanin darajar ‘ya’yanki, kuma ke za ki haƙuri da su akan kowane yanayi. Saboda haka idan mace za ta iya haƙura bayan rasuwar mijinta ta kula da ‘ya’yanta, to wannan abu ne mai kyau. In kuma ta ga ba za ta iya ba, to yin aure shi ma ba laifi ba ne. Amma ba ta san cewa za ta yi aure ne at the expense of me zai biyo bayan tarbiyyar ‘ya’yanta. Wannan musamman waɗanda aka mutu aka bar su da ‘ya’ya, waɗanda suke masu ƙananan shekaru. Yo me yasa iyayenmu da kakanni suke haƙura su zauna a gidan aure ko ba daɗi? Ba dan yara ba ne? Akwai matar da in ta yi aure daga wannan jin daɗin amarcin na wata uku wata shida, to auren fa sai dai hamdala kawai. Ko kuma bayan shekaru ɗaya biyu uku, ko bayan mai gida ya yi aure na biyu ko na uku. Zaman yana zama sai dai kawai haƙuri. Amma iyaye da yawa mata takan haƙura ta rayu shekara 20-30 a gidan aure, tana da dama za ta ce a sake ta, amma saboda waɗannan yara sai sun girma. Ai kun fi ni sanin wannan, ba irin matan yanzu ba ne wadda kawai su ce ni a sake ni kawai. Na yanzu ba ruwansu, kawai tit for tat ne, za ta ce ai miji goma ba uba goma ba ne. To wannan sabon salo ne na rashin kirki. Wannan haƙurin shi ne alkhairi. Saboda darajar ‘ya’yan, duk wani ɗa da ka gani a duniya to mace ta haife shi, kuma bai yiwuwa ya zama mutumin kirki ya zama abin da za a yi alfahari da shi idan wannan uwa ba ta kula da shi. Saboda haka ku ci gaba da kula da ‘ya’yanku, kuna haƙuri da su, kuna haƙuri da iyayensu maza, kuna haƙuri da duk yanayin da kuka samu kanku, saboda ku miƙa su cikin duniya alhalin suna matsayin mutanen kirki wanda za a dinga alfahari da su ana san barka. Har ila yau daga cikin illolin da ake suke faruwa idan aka yi sakaci da marayu, to shine za su zo su addabi kowa. Idan muka ƙi kula da marayu, muka killace ‘ya’yanmu marayu, kuma muka ƙyale su, muka bar su da yau da gobe, babu shakka za mu yaba wa ayazaƙi mu da su tun a nan duniya. Saboda akwai tendensin da su zama mutane marasa tarbiyya, marasa tausayi, marasa hankali, marasa ilimi. Kai suna iya zama ma ‘yan shaye-shaye, ko ko su zama barayi, ko su zama marasa tausayin kowa. Idan ma Allah ya taimaka, ba su zama duk waɗannan lalatattun ba, wato sun sha wahala, wahala ta yi wahala, har Allah ya ɗaga su suka samu wani abu na duniya, to galibinsu ba su cika zama masu tausayi ba, saboda ba su san ɗabi'ar tausayi ba, ba su ganta ba. Za su dinga ganin kowa a matsayin mugu mara kirki ne, bari su rama abin da ya musu. Saboda haka ba daidai ba ne mu bar su har su lalace, ko kuma su zama mutanen banza, ko su zama marasa kirki. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito yana cewa, man damma yatiman min abawaini muslimaini ila ta'amihi wa sharabihi hatta yastagniya anhu wajabat lahu aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, duk wanda ya dauki maraya ya saka shi a cikin gidansa yana bashi abinci da abin sha da wurin kwanciya, wannan marayan ɗanɗan musulmai, yace to ya rayu da shi har zuwa sanda marayan zai wayi gari ba yi da buƙatar wannan abubuwan, wato ya girma shi ma ya yi karatu ko ya yi sana'a ko yana da aikin yi ko yana da kasuwar shi da yake yi, yanzu baya da buƙatar abincin gidanki, bai da buƙatar wurin kwananki, shi ma yanzu mutum ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wajabat lahu aljanna, aljanna ce kawai abin da Allah zai ba mutum. To dama kuma me muke nema a duniyan nan? Babu abin da mutum yake nema a duniyan nan face aljanna. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da wani mutum yake cewa, wannan mutumin da ya yi sallah ɗin nan a bayan mu'azu, ya taƙaita sallarsa ya idar, washe gari da aka zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce, da annabi ya ce masa, to kai da ka bar bayan limaminka me kai? Ya ce, kawai na yi addu'a na ce, ya Allah ka sani aljanna, kar ka sani a wuta. Ya ce, don ni ba zan iya doguwa addu'ar da kake yi kai da mu'azu ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi murmushi, ya ce, to ai mu ma duka addu'ar da muke, ai abin da muke nema kenan, neman aljanna da neman tsari daga wuta. Idan mutum yana neman ya samu aljanna, to ga hanya mai sauƙi wadda zai samu aljanna, ita ce ya ɗauki maraya ya sanya shi a cikin zuriyarsa, ya kula da shi, ya kuma ba shi kula wadda yake ba iyalansa har ya girma. Idan wannan ba zai yiwu ba, domin ba koyaushe ne wannan yake yiwuwa ba, to za mu iya zuwa mataki na biyu, shi ne ba ni yadda zan yi in kawo maraya gidana, saboda babu space, ko kuma ban ma da gidan gabaki ɗaya, amma zan iya kula da marayan nan alhalin yana wurin mahaifiyarsa, ko yana wurin kawunnansa, ko ‘yan uwan ubansa. To zan iya yin haka ɗin ta hanyar ɗauke ɗawainiyar school fees, misali ce, to wannan marayan kullum idan an fara term na makaranta, ni zan biya masa school fees tun daga primary har zuwa university, ko kuma a sa a wani asusu na mutanen da suke kula da asusun za su yi haka, ko a ɗauke mishi abinci, ko a ɗauke masa sutura, duk dai abin da muka ga za mu iya, ko kuma mu kafa wata jam'iyya ko wata gidauniya ko wani asusu. Alhamdulillahi galibin al'ummar musulmai a inda suke rayuwa a unguwanni da garuruwa da masallatai, muna da irin waɗannan asusun foundations na kula da marayu. Abin da ya dace kawai shi ne zama ana activating ɗinsu, wato duk mako ko duk wata in cire wani abu a cikin abin da nake samu in saka a wannan asusun da nufin a kula da marayu. Wannan yana da muhimmanci kwarai, ya zama asusun mu na kula da marayu, ko da yaushe yana da kuɗaɗe na biyan buƙatun marayu, muna kuma da lissafin marayun da muke buƙatarsu, muna da documentation nasu, wane ɗan wane iyayen shi sarar su lokaci gaza, ga adireshin sa, ga inda yake makaranta, ga shekarunsa, ga lambar waya na contact inda za a iya kira idan ana buƙatarsa, kuma muna bibiyan progress na iliminsu, na rayuwarsu. Idan maza ne, ba za a ainihin wato cire su a wannan lissafin ba, aƙalla sai sun kai shekara mu ce 18 ko 25, ko kuma sai sun yi graduating daga university, ko sai sun samu sana'ari. Idan mata ne, to sai an musu aure. Ita mace ba ta fita daga maraiki sai ta yi aure, mu kiyaye wannan. Maraya namiji shi ne in ya balaga ya fita daga maraiki, amma marainiya mace ko ta balaga ba a fita da ita daga lissafi, don dama ita mace a ƙa'idar shari'ar musulunci ita ‘yar gata ce, iyaye su kula da ita daga haihuwa zuwa sanda ta yi aure, miji ya kula da ita daga sanda ta yi aure har zuwa sanda zai mutu ya batta, ko kuma sanda za su rabu, ko sanda Allah ya ƙaddara. daga nan kuma ƴaƴanta su dauki wannan ragamar har zuwa ta mutu. In dai a abin nan ne wato a ideal situation na addinin musulunci, to haka ya kamata mace ta kasance karkashin babanta, karkashin mijinta, karkashin ƴaƴanta. Kuma kowa a cikin waɗannan an hore shi, an ja kunnen shi cewa yi mata alkhairi. Uba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk uban da ya rike ƴa mace yi mata tarbiya har yi mata aure cikin tarbiya, shi ma zai shiga aljanna kafara da kafara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka nan miji, annabi ya ja kunnen maza har yana gadan mutuwa, yana cewa ku yi a hankali da mata, ku tausaya musu. Har a aikin hajjin bankwana ya ce ku tausaya wa mata. To balantana kuma ƴaƴa, wanda duk wanda bai yi haka ba shikenan shi kan ya watsa ya lalace. Shi baya buƙatar sai ya mishi wani wa'azi. Tsinuwa ma da Allah wadare na al'umma mata ishe shi, a ce ga uwashi tana da buƙata zuwa ga taimaka, wasu bai taimaka mata ba. To kuma duk wani wanda zai zo kusa da mace, abinda ake tunani game da ita kenan ya taimaka mata. Saboda haka a musulunci babu feminism, ba yi da mahalli. Wai wannan ƴancin mata kusa mawa da mata wata wani yanayi na gwagwarmaya na yin kafaɗa da kafaɗa da maza, wannan duk ra'ayi ne na Turawa wanda suke wato su ba san darajar ɗiya mace ba. Saboda haka ita mace ba ta fita daga maraici har sai ta yi aure, ko kuma aƙalla ta samu wani yanayi na ƙarfin tattalin arzikin da ba ta buƙatar abin hannun wani. Kamar a ce auren ya yi jinkiri, amma kuma tana da wadata, ta iya kasuwanci, ko tana aikin gwamnati, ko tana aikin kamfani, ko tana da sana'arta, kaga wannan ta fi ƙarfin a ce a dinga ci da ita. Sannan kuma daga cikin abin da ya kamata mu kula lokacin kula da marayu shi ne, wato mu yi haƙuri da su. Maraya yana da wuyar sha'ani, babu shakka duk wanda ya zama da maraya ya san wannan. Wani lokaci kawai zai zama yaro ne wato mara jin magana, ko wanda yake kullum duk abin da aka mishi baya gani, ko da an daidaita shi tsakanin shi da yaran gida, sai ya ƙirƙiri wani yanayi da zai nuna cewa shi ba a kyauta masa ba. To irin wannan haƙuri ake da shi, haƙuri ake yi a kau da kai, kamar ɗan kishiya ne da ake cewa riƙon ɗan kishiya sai mai haƙuri, ko to haka maraya yake. Kuma sannan za ki ga akwai ‘yan sa ido, ƙanwarki ta mutu ta bar miki maraya, mijinta shi ma ya rasu, ‘yan uwanshi suna nan suna kallon cewa ɗanmu yana hannun wance, suna sa ido, suna kawo zalama, duk abin da aka yi ba sa gani, ko kakashi tana nan tana sa ido, ko abokan ubansa, duk ana samun irin wannan. To sai an yi haƙuri ya zama da cewa ke dai kawai Allah kika nufata. Idan kika nufaci Allah kuma kika yi abin da Allah ya ce, to insha Allahu za a ga alkhairi a duniya da lahira. A ƙarshen wannan tattaunawa, abin da nake so na yi mana recommendation a kan shi shine cewa ya kamata wannan darussan da muke yi su wuce kawai theoretical abin nan stage, wato kar ya zama kawai surutu kawai muke yi, muna ta jin abin da ake faɗa na falala amma ba ma yi a aikace. Ya kamata kowane ɗayanmu as an individual ya tsaya ya kalla, ta tsaya ta kalla, shin me nake yi game da taimakon maraya? Idan ina yi, to sai mu gode wa Allah da ya bamu dama, sannan mu ƙara gyara niyyarmu, mu ƙara ƙaimi wajen aikin, sannan kuma mu duba a cikin abubuwan da aka ambata, wataƙila akwai abin da za mu iya ƙarawa a kan namu. Idan kuma ba ma yi, to ba mu makara ba, za mu iya farawa daga yanzu, wato matan anguwa kaza, ko estate kaza, ko ma'aikata kaza, ko family kaza, za mu iya samun dai wani wuri da muke haɗuwa, sai mu yi wani asusu, mu ƙirƙiri wata gidauniya wadda za mu fara tara kuɗaɗe don ganin mun taimakawa marayu. Ko in tafi garinmu can inda na baro, daga inda aka ɗauko ni aka kawo ni nan don aure ko don aiki, in ɗauko wani maraya ina tuna da cewa akwai maraya a wuri kaza, na kushin kawo shi ci gaba da kula da shi. Ko kuma mu fara tunanin ai a Abuja ɗin nan dole akwai wani wataƙila gidan marayu, wani orphanage, me za mu iya musu? Shin za mu fara tunanin yadda za mu dinga kai musu ziyara ne lokaci bayan lokaci, ko mu dinga siyan wasu kayayyaki muna kaiwa, ko mu dinga siyan kayan abinci muna kai musu. Abin mamaki a garin Muzariya akwai wani gidan marayu wanda yake na gwamnati. Mun sha zuwa mu ziyarce su, muna samun labarai masu ban takeici. Zaka je ka tarar cewa waɗanda ba musulmai ba su suka fi taimaka musu, kuma yaran mafiyansu yayan musulmai ne. Akwai masu gidajen abinci wanda kullum idan sun gama sai da abincinsu, in dare ya yi abin da ya saura komin kyan shi da daɗin shi za su ɗauka su kai wa marayun nan, da naman kaza da salad da kosulo da komai za su kwashe su kai wa marayun. Akwai masu gidajen biredi waɗanda kullum idan an yi biredi a wannan bakery ɗin za a ware kamar loaf 50 da safe za a kai wa marayun. Kuma wallahi duka wannan gidajen sana'o'i ba na musulmai ba ne. Akwai masu chemist na sayar da magunguna wanda duk wata suke ware magunguna irin wanda za a bukata na yau da kullum, paracetamol, omeprazole, wane ne da sabulu irin medicated da makamantansu, za su ware kaso mai tsoka sai su kai marayun. Akwai masu zuwa tunda gwamnati ba da dama, akwai masu zuwa su ce suna so a ba su marayun za su yi adoptive. Wallahi wani ma'aikacin gidan marayu ya gaya mana cewa su ne ma suke kawo tangarda in suka lura cewa mutumin da zai adoptin marayun ba musulmi ba ne, sai su same sharuɗa masu kunci har su yi frustrating ɗinsa don yaran su tsira da addininsu. Ya ce za ka ga mutum 1, 2, 3, 4, 5 sun zo suna neman adoption na marayu, dukkaninsu ba musulmai ba kafin ka ga musulmi ɗaya. Kuma dokar ƙasa ta ba da dama haka, kuma ta ba da dama cewa idan ka tafi da yaron kana iya sa shi ya yi addinin da ka ga dama, irin addininka. To ya ce su ne suke sa ma masu marayi, masu ɗauka marayin sharaɗi, su ce to sharaɗi shi ne dole su yi musulunci, daga nan sai su ce ba sa so sai su haƙura. To wannan abin yana nuna mana cewa muna da sakaci. Ban san wataƙila ko a nan Abuja akwai irin wannan sakacin ba, amma mu dai a garinmu akwai irin wannan sakacin. Allah Ubangiji ya sa mu gyara. Kuma abin takaici ne, bai dace ma in faɗi ba in ba dan muna wa kanmu faɗa ba. Ina ba da shawara cewa mu yi ƙoƙari mu ƙirƙiri wani platform wanda za mu ga irin aikin da za mu yi wa rayu. Akwai malaminmu, Malam Aminu Ibrahim Daurawa, Allah ya saka mai da alkhairi. Kusan shekaru 20 da suka wuce ko shekara 17 ya taɓa yin wata mubadara, wani initiative da ya yi a ƙasar Gombe wanda har yanzu ana cin muryarsa. A irin tafsiri haka, Malamin Daurawa ya gabatar da shawara akan marayu, kuma mutanen garin Gombe Allah ya saka musu alkhairi suka ɗauki wannan shawara suka fara yin asusu, kuma ƙarshe suka yi gidan marayu nasu na Ahlus Sunna, nasu na musulmi, nasu ba na gwamnati ba, wanda har yanzu yana nan. Kuma gwamnati ma ta ci gaba da taimaka musu, suna da marayu, suna da makarantar primary da secondary a cikin gidan marayun nan, suna da wurin koyon sana'a. Wasu marayun yanzu sun zama manyan mutane, akwai wanda sun zama ma likitoci, sun yi karatun boko, wasu likitoci ne, wasu nurses ne, wasu makamancin haka. Haka akwai wani malaminmu a garin Katsina, Malam Ahmad Filim Sanji, shi ma da ya ƙirƙiri irin wannan, Allah ya saka mai da alkhairi, wanda a yanzu haka yana da babbar gidauniya ta At-Ta'awun wanda suke taimakawa marayu, taimakawa mai ban mamaki. Saboda haka abu ne wanda za a iya. Malam Filim Sanji yana da wani estate wanda a cikinsa yake da marayu sama da mutum 500. Marayu ne galibinsu 'ya'yan waɗanda 'yan bandit suka kashe a yankin Katsina. A wurin suke da makarantu da gidajen kwana da wurin cin abinci da masallaci da makaranta ta Islamiyya da makarantar boko, kuma wurin kewaye yake da security da komai, suna da wurin shan magani, suna da kuma wurin koyon sana'o'i. Abin zai baka sha'awa, duk waɗannan wurare ne da na je na gari da idona nake fara. To ina ganin za mu iya yin wani abu makamancin haka a duk inda muke, don ganin cewa mun samu marayunmu wato mafita game da rayuwarsu, mun kuma yi abin da za mu samu lada, kuma mun yi utilizing ɗin arzikin da Allah ya bamu don ayyukan alkhairi. Kar kawai wato mu zama cewa abin da muka sani kawai shi ne mu ci mu sha mu kashe. sannan kuma don mu ma mu samar wa da marayun da za mu mutu wata rana mu bari, mu samar musu da zaman, ya zama na cewa su ma Allah zai kawo musu wanda za su taimake su a bayanmu. Kamar yadda Allah ya ba mu labarin game da tarihin annabi Musa, waɗannan yara da Allah ya ce wa kana abuhuma salihan, ubansu ya kasance mutumin kirki, sai Allah ya kawo musu wanda za su taimaka musu a bayan rasuwar mahaifinsu. Na cika ku da dogon surutu wanda ban so ya tsayi haka ba, amma da fatan cewa ya yi fa’ida, da fatan cewa kuma za mu fahimci abubuwan da ake kira mu zuwa gare su, da kuma fatan Allah ya ba mu ikon yin abin da ya dace a lokutan da suka dace. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya albarka a rayuwarku da ta iyalanku da ta ‘ya’yanku da surukanku da sauran da suke tare da ku. Dukkaninmu muna da buƙatu a wurin Allah Maɗaukakin Sarki. Allah ka biya mana buƙatunmu na alkhairi, Allah ka gafarta mana zunubanmu, Allah ka sanya mu cikin waɗanda za ka ‘yanta su a wannan wata, Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su dace da dukkanin alkhairan wannan wata. Allah ka jiƙan magabatanmu cikin iyaye da kakanni da malamai da ‘yan uwa da sauran musulmi gabaki ɗaya. Allah ka sa mu ma mu cika da imani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.